Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Yau Talata 14 ga watan Nuwamba shekarar 2017, kamar kowace ranar Talata muna magana ne akan ilimi. A yau zamu tattauna ne akan rawar da gwamnatin tarayya take takawa wajen ingancin makarantu.
Kasan idan aka ce maka wato tsari ko wanne da irin ayyukan da aka bashi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nata, haka gwamnatin kananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an sauƙaƙa ilimi, ina ganin gwamnatin tarayya suna iya kokarin ta.
Sannan muna da ƙarashin tattaunawar mu ta makon jiya da wakilin mu Nasir El-Hikaya yayi da wasu masu ruwa da tsaki akan ilimi.
Wannan gurbacewa ba education bane kawai, kusan komai da komai ne a ƙasar nan. Saboda haka mu tashi mu tunanin me ke damun mu, mu tunanin shugabannin mu lalle sanin da yake a gaban su. Sai an samu nuna mutanen ƙasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara ni musamman kafin a samu komai tafi daidai, ba education ne kawai ba.
Ni din nan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne. A makarantar da yake anguwata wata Kanjabi da take Funtuwa, akwai wata kungiya da muka yi mai suna Jeda. Muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta primary dinmu. Amma wallahi ina tabbatar maka man Nasiru daga ƙarshe he da aka kai mu aka samu a gadirin din yan sanda.
Za kuma mu ji hirar da wakilin mu Nasir El-Hikaya yayi da malam Imam Inuwa Muhammad, daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi na Najeriya.
A Facebook da Twitter abin ne mu jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku shin ingancin karatun yara yana rataye ne a wuyan malamai ko kuwa gwamnatin da ke daukar malaman aiki? Ga yadda ku ansa mana.
Shehu Adamu Rijau ya ce, eto, za mu iya cewa duka biyu watan gwamnati da kuma malaman kenan. Ita dai gwamnati hakinta ne ta ɗauki malaman da suka dace, su kuma malamai hakinsu ne su koyar da yara daidai yadda ya dace. Saboda haka kowa na da rawar takawa a nan, amma dai gwamnatin ita ce farko sai malamai su biyo baya.
Sai Umar Adamu Katagum ya ce, salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A fahimta ta, ingancin karatun yara yara ta yi ne ga malamansu. Idan malami ya zama mai kwazo, to ana sa ran zai iya bada gudunmuwa mai kyau ta bangaren karatun yara. Amma hakan ba zai faru ba har sai gwamnati ta tashi tsaye wajen biyan malaman albashinsu. Domin na fahimci galibi taɓarɓarewar ilimin yara a nahiyar mu ta Afirka yana da alaƙa da sakacin gwamnatocin ƙasashen. Don haka muddin ana so a kawo sauyi ta wannan fanni, to sai an daka jaki kuma an daki taiki.
Shi ko Hassan Salihu Garba ya ce, tabbas ne idan ana maganar inganta ilimi, to wannan haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnati tare da duk wani tsare-tsare na matakin ilimi don samar wa yara ilimi mai kyau.
Sai Isa Uba Faraga ya ce, ai wannan babu buƙatar tambaya, domin idan hukumomi sun ɗauki malamai masu nagarta, to ko shakka babu karatun yara zai inganta.
Shi ko Musa Usman Balarafa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce, assalam yau da gobe. Ai, idan ma malamai na da laifi, sun lallefin gwamnati ce, domin babu wata ɓarna da za ta kunno kai a cikin harkar ilimi ba da babu hannun gwamnati a ciki. Allah shi dai kyauta.
Amin. Sai Lawalin Manchester Kamba yace yau da gobe hakika ingancin karatun yara ta yi ne a wuri biyu. Na ɗaya shine gwamnati ta bada kayan aiki da za a koya ma yaran karatu mai inganci, kuma malamai masu ilimi da kishi a biya su haƙoƙin su yadda ya kamata. Na biyu shi kuma malamin ya tsaya tsakani da Allah ya karantar da yara, ya kuma rike amana. Allah ya sa mu dace.
Amin. Shi ko Adamu Musa Shehu Girgiri yace salam yau da gobe. A gaskiya ilimin yara yana kan dukkaninsu, da malamai da gwamnati. Kowa yana da rawar da zai taka wajen bunƙasa ilimin yara. To amma matsalar ɗaya ce, sai ka ga malami a makaranta amma ƙoƙari yake kawai ya sa hannu ya tafi neman kayan abinci gidansa, ko yaransa ma bai kula da su ba, balantana ɗan wani. Sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai.
Sai Sama'ila Sufati Sankalawa yace yau da gobe hakikanin gaskiya wannan maudu'i da kuka ɗauko yana da muhimmanci. To hakikanin gaskiya ni a ganina karatun yara ya dogara ne a gurin gwamnati da ke ɗaukan malamai aiki, domin muddin gwamnati tana biyan malamai haƙoƙinsu dole ne ilimi ya bunƙasa.
Shi ko Muhammad Ahmad Usman Tungen Makeri, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace to ko shakka babu, ba a raba ɗaya biyu. Ingancin karatun yara yana rataye ne ga gwamnatin tarayya kashi 80 cikin 100, a yayin da iyaye ke da kashi 20 cikin 100. Da fatan dai bangarorin biyu za su hada karfi da karfe domin magance lamarin.
Sai Real Yunusa ya ce salam yau da gobe. To alal haƙiƙa dukkan biyan suna da muhimmanci, gwamnatoci da malumma. Sakamakon ita gwamnati sai fa ta ba wa malamai haƙƙinsu, sannan malamai su inganta karatun yaran ɗalibai. Rashin biyan malamai haƙƙinsu ba ƙaramin tseko yake kawowa ba ga yara. Allah ka ba wa kowa ikon sauƙi haƙƙin da ya rataya a kansa.
Sako na gaba ya fito daga Babaji Suleiman na Fada, ya ce ingancin ilimi ya rataye ne a wuyan gwamnati, tunda su ne suka yi wa al'ummar ƙasa alƙawarin inganta ilimi. Idan suka ci zaɓe, kuma suke da alhakin ɗaukan malaman aiki, don idan ilimi ya inganta gwamnati ne, idan kuma ya ruguje nan ma laifin gwamnati ne.
Sai Baba ya Gambo da Magaram Nijar ya ce tab dukkan biyan suna da haƙƙi, sai dai magana gaskiya haƙƙin gwamnati ya fi yawa, domin kuwa da malaman da yaran duk suna ƙarƙashinta ne.
To fa, shi kuma Bello Suleiman ya ce malamai su ba ɗalibai ilimi ingantacciya, kuma gwamnati ta biya malaman albashi mai tsoka da kuma sauran hakkokinsu, shine kawai za a samu ilimi mai inganci.
To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma @lawalgangara yace duka bangarorin biyu kowanne yana da gudunmuwar da yake bayarwa. Gwamnati ita ke bada babbar gudunmuwa, don ita ke ɗaukan malamai waɗanda suka cancanta. Ita ke samar da kayan aiki, su kuma malamai su koyar yadda ya kamata tare da yin amfani da hikimominsu na musamman. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar da muka fara makon jiya tare da wakilinmu Nasiru El-Hikaya.
Wannan ya sa dole mu koma waiwayi wani kokari da wani gwamna yayi a Arewa ta Tsakiya, wanda ya neme kwato ma wata makaranta filinta, wanda aka san mallakin makaranta ne na dada can, wanda manyan mutane a halin yanzu saboda rashin tausayi da rashin tunani suka mallaki wurin, ya zama nasu na gado da ƴaƴansu. To kaga rashin tausayin manya da kuma rashin tausayawa education yakan kai a Ibris da maganan da ya shafi education. A da yara za su fito ko abin da ake cewa PE, wasan motsa jiki, akan tanaji filin kwallo da kuma filin tsalle-tsalle na musamman, da kuma gadin wurin da ake koyan aikin rani da kuma na damuna da sauransu. To duk da zaran an dan bada filin makaranta, gab da gab idan wani babban shige yana shigewa da kullun ga alamar wani fili, wannan filin fa a ce na makaranta ne kaza kaza, zai je hada baki da hukuma a bashi wannan filin. Kaga ba tausayi, ba tunani ga imani da kuma sauransu haka. Wannan duk wani abu ne wanda yake na gurɓacewar lokaci. Kuma ina son ku dauki wannan magana na matsalar education a Najeriya. Ba fa education ne kawai ba, duk wani professional field ka sani, duk wani sana'a da ka sani ya gurɓa. Misali, zaka ji akwai ainihin rushe-rushe da ake na ginin, me ya kawo wannan? Rashin injiniyas na kwarai, me ya kawo rashin injiniyas na kwarai? Rashin tausayi da imani. Ka tafi asibiti, da zaran an yi fiɗa da sauransu, in feshin goma suka tafi a da, za ka takwas sun dawo gida, yanzu da goma sun tafi da ke za ka biyu sun dawo, me ya kawo wannan? Ba ƙwararren likitoci.
ka gani ruwan famfo an ka bude ka ji alamin yau kuna abin da mai kawai nan ba engineers wanda yake suke bin kaida ta ce wannan da wannan wannan gurbacewa ba education bane kawai kusan komai da komai ne a kasar nan saboda haka mu tashi mu tunanin me ke damun mu mu tunanin shugabannin mu lalle sanin da yake a gaban su sai an samu nuna nuna mutanen kasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara ni musamman kafin a samu komai tafi daidai ba education ne kawai ba
Usman anan akwai wani shugaban ma'aikata arewa maso gaba shugaban irin kungiyar labor din nan NLC kenan ya taba jagorantar wata zanga-zanga da ya za jagoranta akan lalle wata makaranta da wasu masu ido da kalli suka mamaye filinta suka yi gine-gine yace dole ne sai an rushe ginin ko a kwato wannan kai kana ga me kake gani gwamnatoci su dage ko mutane su dage a rusa duk wasu gine-gine da ake a cikin makarantu ko kuma dai a hakura dai yadda Allah ya kawo mu kenan zamani yanzu sai yadda hali yake
ito ai kusan ba wai shugaban NLC ba ni din nan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne a makarantar da yake anguwata wata Kanjabiru da ke Funtuwa akwai wata kungiya da muka yi mai suna Jeda muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta primary din mu amma wallahi ina tabbatar maka man Nasiru daga karshe sai da aka kai mu aka samu a gadirin din yan sanda wai dan me za a zo a sai da wuri mu NJ da wata Kanjabiru da Education Development Association su ce ba su yadda ba aka hada baki da masu ruwa da tsaki to kaga irin wannan dai
sai da aka jefa
mu bayan kanta muka kwana dalili kawai wai dan mun zo zamu yaki almundahana da aka shirya na kokarin turmushe filin primary to ina tabbatar maka yanzu halin da ake ciki duka filin primary an cinye shi ya zama ma gidaje dole muka yi hakuri muka aje waya to kaga inda mutane za su tashi su tsare haƙƙin filayen makarantun primary to wallahi ni ina goyen bayan su 100%.
Wannan ma yana nuna wato mutane su rika daukar kayan gwamnati cewa nasu ne. Misali kamar yara da ba su da tunani idan ko an bata musu rai sai su rika kakkare bencinin makaranta suna cewa PTA wato iyayen su ne suka saya. Alhalikan nan su malam Tanko za su yi zuwa su amfana daga wadannan
kware da gaske. Eto wannan kuma ni jahilci ne. Da sakarci na irin gwamnatocin ba da suka shige lokacin gwamnati tana komai tana ji da ƴan makaranta komai ana yi musu sai suka sangarce suka shigo ba to yanzu da yake duk wani abu da zaka yi na game da ilimi daga aljihun babanka zai fito ai kaga irin wadannan abubuwan sun dan fara guwa kaga kawai dan makaranta ya kunshi a jami'a ko gaba da primary school ko secondary kawai sai a shirye za a yi demonstration a tashi ana ta bugun window da abuna to da windowji da kofofi me suka yi muku me suka yi muku kaga wannan wani alama ne na rashin hankali da kuma jin dadi kawai da isa dan komai kun zama yan gatan gwamnati shafafu da mai komai ana muku ba yaren ta a ciki mutum din shekara 25 ko 27 yana jami'a ko 30 a ce wannan ba ce yaren ta kai dai shagwaba ne na jin dadi ana muku komai to yanzu da yake da kudin babanka za a yi komai ciyarwa shayarwa kwanci ai kaga dai ne irin wadannan abubuwan so ina so a gane cewa lokaci ta gwamnati in ai dadin yayi wa ga dan adam yakan shi kuɓe lalace shi kawai irin wadannan abubuwan
madalla zamu watakila nan gaba mun samu wata dama ma ƙara fada da hirar nan zuwa yadda ake cin filayen makarantu musamman ma na primary da aka rena da kuma yadda dalibai suka rage wannan al'ada ta kakkare bencuna da ko kuma ma yace wani lokacin hadda tagogin makaranta saboda dai kawai gadarar cewa iyaye watakila PTA ko suran su ya baci ba tare da tunan menene zai zo ya biyo ba don gwamnati in suka bata ba gyarawa za ta yi ba abu da din malam Usman Huntuwa da kuma tsohon ma'aikacin gwamnati malam Tanko Iya nake cewa wato ni naku da nan jagoranci shirin kenan Nasiru Adamu Alhikaya ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah
annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin birnin Germany shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italia in yi dan foka ya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zaya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba
to madalla mun gode kwarai da muraya Jos Allah ya ji kanshi to yanzu wakilin mu Malam Nasir El-Hikaya ya yi hira da daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi a Najeriya ga yadda hirar ta kasance
duk da karatun primary ba wai kai tsaye na karkashin gwamnatin tarayya ba ne amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya shin me za ka ci kan ilimin primary nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohin nan suna samun kuɗi daga tarayya
to so, alhamdulillah Alhaji Nasiru wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you know da irin ayyukan da aka bashi ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi tana da nata sannan haka gwamnatin ƙananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke ƙasa ina ganin gwamnatin tarayya suna iya kokarin ta to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata shi yasa mutane suke ganin kamar cewa gwamnatin tarayya bata tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewa akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantun saboda haka ni ina ganin cewa gwamnatin tarayya tana iya kokarinta ta tabbatar da cewa mutane sun samu ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewa tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki
wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a Inuwar Bishiya ko yara suna zama kan duwatsu wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki da dace
eh to Adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda daya gwamnatin tarayya tana iya kokarinta duk abin da za mu yi mu taimakawa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi idan ka duba misali zan baka ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohi ma da suka daina biyan albashi kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewa ilimin nan ta taimaka shi yasa ta haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewa ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana kokari wajen wannan amma magana cewa mu yara suna karatu a gindin bishoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yi yawa idan ka duba muna da makarantun primary a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kadai za ta iya wannan abu ba amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi launching nasa wanda ake kiran shi state education you know investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga World Bank domin ta tabbata banda dukkan hanyoyin da take bi ta taimaka a ilimi a ƙasar nan za ka ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an abe su na
to wannan bangare me zaka ce ga ra'ayin da ake yadawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin
to nasu ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba inda da wata makaranta ba ta gwamnati ba kuma ni ita ne ita na sani kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka domin ba wani abu bane idan har ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su saboda haka ni na ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai ƙarfi wanda idan har za a yi ta ayyancinmu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewa ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa saboda haka ni na ganin babu wani laifi wannan magana ce mai ƙarfi a kurnin ba akwai wani gwamna ma gwamna ɗan Rufai yayi wannan magana yace shi kansa ma ƴansa ya dawo da su makarantar jihar Sani domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido akan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai ƴaƴansu suna gudu ina ganin na san ni ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take
wato akwai kuma maganan nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu bada ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan sai dai ina ga akwai ko jihar Nasarawa tana da irin wannan makarantar teachers college har yanzu ya kike ganin wannan lamari na tunanin da majiyoyi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya kware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu NCE mai daraja ta ɗaya in yi so daga baya ya yi degree kafin ya zama ƙwararren malami
to hakan ma magana ce amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ka gane cewar ilimin ya lalace shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma wanda ina ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training ɗin da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sai rasa saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada ilimi to shine abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar to amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarinta za ka ga magana na training da training na teachers in ka duba National Teachers Institute tana nan tana ta kokari wajen training teachers sannan kuma kusan duk college of education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su karfi a yanzu idan ka ce za ka dawo da teacher training college a cikin kasan nan a ko kamar yadda suke ratata a da ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba saboda me saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin ina ganin ba zai samu da gaggawa ba amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu karfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake samu a dukkan kasashen duniya
a ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantun inda yara suke karatu na primary wato suna halin kakanikayi ko in ce ma kusan ba ma gine-ginin ma masu kyau su rufin su duk yayi suna da masani gwamnati na da masani akan wannan
kwarai kuwa a takaice zan fada maka cewa ni ban ma tinda ma nake aiki a ma'aikatan ilimi an shekara 30 da wani abu ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido akan cewar a je a rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu idan ka duba duk gwamnati tana tsani da makarantun da suka lalace da waɗanda suke ma kokarin su durkushe gaba daya to amma abin da nake so ka gane harkar ilimi harka ce babba ita gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada ilimi to amma idan ka duba tsarin kasan nan alaya da zaka ga cewa gwamnatin jiha tana da nata gwamnatin kananan hukumomi suna da nata saboda haka wasu zaka ga cewa waɗanda suke lalace wannan duk abubuwa ne wanda yake ya fada kan ko gwamnatin jihohi ko kuma gwamnatin kananan hukumomi amma duk da haka bai sa shi shugaban kasa da ministan ilimi sun yi kasa a guya ba kullun kokarin da suke shine su nuna wa su waɗanda suke da haƙƙi a wannan jihohi cewar yare makarantun nan da kuma tabbatar da makarantun nan sun samu abubuwan da ake so ina daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta sa a gana to ina ganin gwamnati kwarai tana cike da cikakken sani na abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan kuma insha Allah in ka idan ka duba zaka ga mun fara yara ya fara samuwa kuma ina ganin cikin lokaci kankani insha Allah a yadda aka fara tafiya zamu ci karfin abu
to madalla mun gode kwarai Malam Nasir Alhikaya da fatan Allah zai kawo mana gyara a wannan ilimi wannan harka ta ilimi ta Najeriya hasar yanzu na ga muna da dan sauran lokaci dama ba mu dan karanto Twitter ba bari mu dan ƙara karanta sakonnin Twitter ga wani daga @mgeniogiyawa yace yara ta yi ne akan malamai ganin yadda su ne suke da kusanci domin ko gwamnati tana saka malamai aiki ne kawai nasu ba kula da karatun su ba
shi kuma Adbashir sai kuma Adbashir Kabo noun yace yana rataye ne akan dukkanin su gwamnati ta bada kulawa akai su kuma malamai su jajirce su tsaya tsayin daka su koyar din
sai Alhaji Forever yace salam yau da gobe ingancin karatun yara da kulawa da su alhakin na kan wuyan malamai tunda gwamnati na cika musu aljihun su
shi kuma gaskiya ne ko haka yake cewa to inji ka kenan Alhaji Forever sai kuma at Muhammad Jafaru yace idan gwamnati ta samar da ingantattun kayan aiki da horo akai-akai da kulawa da zuwa da irin koyarwan malamai to za a sami ingantaccen ilimi
da ƙarshe Atibaffa Bajoga yace gwamnati ce ya kamata ta inganta sha'anin ilimi ta hanyar kyautatawa malamai da ba su horon sanin aiki akai-akai To mun gode dai da aka ci gaba da turo mana da sakonni. To hasa din insha Allah in Allah ya kai mu mako mai zuwa da rai da lafiya muna son mu yi magana ne akan takaddamar da ke faruwa Kaduna da ake faruwa yanzu.
Haka ne dan kar a ga cewa
mun yi shiru ba mu ce komai ba.
Haka ne. To ai amma gwamnati ta ce ba gudu ba ja da baya. Akan kudurinta.
Kwarai da gaske kuma kin ga shugaban kasa ma ya goyi bayan kudurin na gwamnatin Kaduna.
To amma ko Sabinati kungiyar kwadago ta ce shugaban kasa fa bai kyauta ba.
To
da ya goyi bayan shi gwamnatin Kaduna.
Kuma kisan an yi zanga-zanga to gwamnatin Kaduna ta ce za ta dauki mataki akan zanga-zangar da aka yi ta ce yanzu haka sun samu kuma masu sha'abar mai gurbin waɗannan malaman da suka ce za su dauka har 19,000.
Na'am.
To in Allah da ya kai mun mako mai zuwa zamu ji shin gwamnatin Kaduna na da laifi abinda ta yi shin malaman makarantar ne yake da laifi shin ta yaya ya kamata wannan abu a yi shi a samu sulhu
na'am
duk dai zamu ji daga bakin masana
a samu dai a yi sulhu yara kar su tagayyara a ce ba su makaranta ko kuma gashi babu kwanciyar hankali a gari saboda ba zuwa makaranta ko kuma ba malamai a makaranta
kin ga kaman yadda wannan director yake magana ne cewa lalacewa ilimi gaskiya tana ilimi ya lalace da lalacewa kuma gwamnatin nan tana kokarin ta gyara amma dai in sati mai zuwa Allah ya kai mu
insha Allah
to Allah ya kai mu to duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma engineer mu na yau sai ni Safinatu Sada Sudangi da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC sai kuma gobe da izinin Allah
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.